Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM duka a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Nia FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A ranar Litinin din makon jiya mun faro magana akan mutane masu fuska biyu, inda yau 2 ga watan Aprilin shekarar 2018 zamu karkara maganar da muka faro ne a makon jiya.
To wannan da yake ya zama tintiban alƙalami sai in ce muka faro akan maganar kishiyoyi
haka yake.
Wanda suka fi kishi, inda kuma muka ce muna son mu ga waye fi kishi tsakanin amarya da kuma uwar gida.
Haka. Yau zamu ji shawarar da suka bayar a ƙarshen tattaunawar tasu da Binta Ibrahim, sannan kuma zamu sake bin ita Bintan don jin ta bakin wata mai tsokaci akan al'amuran yau da kullum.
Akwai matsaloli da dama da suke janyo tsananin kishi a tsakanin mata. Na farko akwai shine gidan kanshi da ajiye su, akwai uwar gida, akwai amarya. To bari mu fara da mai gida. Shi mai gida a matsayin shi wanda ya tara duka, da zaran Allah ya kaddara ya ga wata awaje da yake sanya aure, to a lokacin nan fa ita matar shi ta gida maimakon ya kokari ya saka ya duk abin da yake, ba ina nufin waye boye neman auren ba, a'a akwai hikima da dubarori da maza iyayen da suke.
Za mu sake tsunto wasu daga cikin sakonninku na tambayar da muka muku a makon jiya, kuma kuka amsa game da wanda kuke gani din a tsakanin amare ko kuma uwayen gida da suka fi kishi a tsakanin su.
Yanzu za mu fara da karanto amsoshin tambayar da muka muku a makon jiya ta shafukanmu na abota akan wadda tafi kishi tsakanin uwar gida da amarya.
To sakon farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagum, yace salam yau da gobe. Masu gabatar da wannan shiri, yanzu haka kafin na turo muku wannan sako nawa, sai da nayi hira da wani kanina, inda na tambaye shi cewa a ganin sa tsakanin amarya da uwar gida wace ce tafi kishi. Sai yace shi dai a ganin sa uwar gida tafi kishi, domin ai ita uwar gida ita daya take zaune, sai kuma ake kokarin kara mata kishiya, kaga dole tafi amarya kishi. A cewar sa, ni ma kuma gaskiya wannan shine ra'ayina.
To sai kuma sakon comrade Abubakar Shaibu Sabuwa, Sabiu Sabuwa yace eto kowane allazi da nashi aminu yau da gobe, amma a gani na babu wadda tafi zafin kishi kamar uwar gida, duba da yadda take ganin tamkar in ta zo gidan mijin nata zai watsar da ita, amma a zahirin gaskiya ba haka bane ga wasu mazan. Hanyar da ya kamata uwar gida ta bi ita ce ki bi mijinki sau da kafa, kuma ki dinga tsafta da iya girki.
Lallai. To sai kuma Alhaji Murtala mai gyada Kwantagora yace ni a gani na uwar gida ta fi zafin kishi, musamman idan an kwashe sama da shekaru 10 ba a yi mata amarya ba. Amma kuma zafin kishi wani lokaci yana samu asali ne daga mu mazajen, domin da zarar mun jima da mata, idan za mu ƙara aure sai mu fifita amarya fiye da uwar gida.
Sai hakan yasa sai suka kama an ci amanar su.
Yawwa.
Sai kuma sakon Rabi'u Nuhu na Bukka, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ce assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Duk da yake wannan tambayar ta masu mata biyu ce, domin su ne suka san kishin mata ba irinmu masu mata ɗaya ba, ni ina ganin amarya ta fi kishi ganin ire-iren halayyar da take nunawa uwar gida. Ki tar da ita, amma kaga ta zo tana ƙoƙarin mamaye gida, ku tashi lafiya.
To sai kuma mai turare Gwadabawa ya ce yau da gobe ai ko bera da sata ai an ce da dawa da wari. To sai a taru a dubi laifin uwar gida wajen tsananin kishi, amma za a iya isko ba haka bane saboda da yawa amare ke zuba kishin ganganci ga uwar gida ba dan ba a dubansa nasu kenan saboda zamanta amarya ba ta laifi kuma ta bawo shi ko kun kashe yan masu gida
eh ba wannan ne magana ba haushi
ce waje da amarya ke
wannan magana ba haushi ce kawai sai kuma sakon Shamsuddin Idris yace amarya ta fi kishi dan ita har kullum gani take yi kamar na kasar uwar gida ta sa aka aure ta ko kuma cutar da mai gida uwar gida take yi shi yasa aka auro ta don ta share mishi hawaye
sai kuma Mustafa mai dan case to Allah sana fada daidaita assalamu alaikum yau da gobe ra'ayina amarya za ta fi zafin kishi kai fiye ma da uwar gida a tashi lafiya
to mun gode sai kuma sakon Bauran Bukar Allah yasa na fadi sunan daidai ce salam yau da gobe wallahi uwar gida ta fi kishi ni mata na uku don haka wajen wannan matsalar na ganta da gaske a tashi lafiya
shi ga nauni
a ba jiyo ba
to sai mu leka shafukan mu na shafin mu na Twitter inda sakon farko at Bukhari Ashafa yace uwar gida ta fi kishi saboda tunaninta amarya sabon jini ne yanzu za ta iya sawa mai gida ya tsane ta idan bata dage ba
to sai kuma sakon at apple_gusau yace yau da gobe niko anawa ganin kamar amarya sai tafi zama tafi zafin kishi domin ganin take yi kamar a kore uwar gidan ita a barta a madadin uwar gida mata sai Allah fatan alkhairi yau da gobe ku tashi lafiya
to sai kuma at hadiza_saulawa tace zafin kishi halitta ce wata tafi wata kishi babu tun uwar gida ba ko kuma amarya amma mafi akasarin uwar gida ana ganin sun fi kishi yafi dacewa su yi kishin mazajen su tunda su aka dade da su kuma suka yi auren saurayi da budurwa ita kuwa amarya wata gani take ita ce matar sa to dole ta yi kishi
matar so
to riga ta kenan
sai kuma sakon at arabiyu gmd yace uwar gida ta fi kishi dalili na kuwa amarya ta da karfinta ta shigo kuma ita amarya sabuwa ce fil a cikin kwalinta da watan mai gida ke ji da ita
to sai wai an ce bazan fari ya kin koshi tace abu ga duhu to sai kuma sakon MTK ta kai yace a gaskiya uwar gida ta fi amarya kishi bisa la'akari ita uwar gida dama tana can tare da mijinta ne wato ta zama za ta zo ta kwace mata miji mun gode a cigaba da ayi ko mana da sakonni To a makon da ya gabata ranar Litinin din da ta wuce kenan wakiliyarmu Binta Ibrahim ta tattauna da jama'ar ta a zauren muhawarar yau da gobe inda suka hada da Kunsa da Husaina da Nafisa da Muhammad Kabir inda suka fafata akan waye fiki shi tsakanin amarya da uwar gida inda kuma a ƙarshe dan minti ɗayan da ya rage na tattauna lokaci ya halinsa ta tambaye su ne shin menene shawarar su sai Husaina ta fara da cewa
To ni dai abin da nake son ce musu an ce fa bin na gababin Allah kafin dai yayi kudin kin san wani lokaci ko eh ni matar shi ne na lokacin muna a cikin talauci a cikin a kauye ya auro ni to ke kuma yanzu ya zo ya samu rufin asiri ya auro ke kya kina gani a ni a maida ni bushiman to dan Allah da annabi in ma menene tunda fa kika ganshi ai kallon matar shi ta gida ita ne za ta nuna mishi asalin shi to ai in dai ni kika rena ni to shi fa kika rena shi
ai ba sare ina sana san abin su
ta kai da Allah to ita
me sai dai zaki danni aka ce wai ke ce babba wai ke jujici ki dauki duk abin da
saka ai ki san ko juji akwai san da yake cika ya hana ya ga san a kwashi
to amare me yana kira za ku yi uwar gida da kuke zargin sun fi ku kishi dan su danne
in sun ja girman su za mu bi su sau da kafa
to ni dai kiran da zan yi dan a gyara ni ya kamata in dai daman zaka yi auren ne dan Allah bai kamata ka daga waya ka kira ba amma in har su suka kira ka uwar gida kenan sai maka wannan kiran kin ga ko ba zai yi ta zage ka ba dan wani abu nata na daban dole fa zaka
wato tana dai jika wai kuna mun mahaukaci ni dai kiran da zan yi shine guda daya akan dai adalci
idan ba adalci ko ai an samu matsala
nan ma ake fara samun matsala
yawa to haka
to bayan wannan tattaunawar Bintan ta saki jiyo mana ta bakin wata mace mai tsokaci akan al'amuran iyali ga kuma yadda suka yi da ita
malama rakaya ke uwa ce kuma wacce take hulɗa da manyan mata da kuma ƙanana ma'ana matasan da kuma wanda suke matsayin uwar gida shin ana ki ganin me kike ganin yake kawo wannan abin da ake cewa kishi mai tsanani tsakanin mata wanda suke a ƙarƙashin namiji daya
wannan dai kishi za a ce miki malama harshen damo ne akwai matsaloli da dama da suke janyo tsananin kishi a tsakanin mata na farko akwai shi ne gidan kanshi da ajiye su akwai uwar gida akwai amarya duban bari mu fara da mai gida shi mai gida a matsayin shi wanda ya tara duka da zaran Allah ya kaddara ya ga wata awaje da yake sanya auro to a lokacin nan fa ita matar shi ta gida maimakon ya kokari ya saka ya duk abin da yake ba ina nufin waye boye neman auren ba a akwai hikima da dubarori da maza iyayen da suke misali in zai je tadi daga wajen aiki ya je tadi kin ga bata san ya je tadi ba ya dawo ya bata lokacin ta to sai ki ga wani ba haka zai yi ba daga ranar da ya kella ido ya samu wata to a lokacin nan fa da ita da kaya mai dauda da yake cikin kayan dauda to ba su da bambanci bata iya girki ba bata iya kwalliya ba kai bata taɓa mishi wani alheri a duniya ba to kin ga kowaye ake ma wannan zaki ji zuciyar shi ta kuntatu tun kafin wannan ya ko wannan mata ta zo gida ya dasa bakin jini a zuciyarta dan za ta ga ai sanadin wannan yarinya ce yasa yanzu mijinta ya juya mata baya kin ga bangaren mai gida kenan akwai kuma bangaren uwar gida akwai matsaloli da yawa amma wannan misali na farko akwai bangaren uwar gida ita kuma tana ganin fa ita fa tunda ta shigo gidan nan to fa kawai wata ta shigo saboda san kai da san zuciya irin nata bata yadda wata ta shigo ba daga ita sai ƴaƴanta sai danginta kai wata ma saboda kishi har ƴan uwan shi kishi take da su to kin ga ita kuma a nan bangaren budiyyan da namiji ya kai da yi mata adalci ya kyautata mata to idan ta rufewa yake tefur ita dai kawai dai kai aure wanda kuma kin ga ba a hana shi ba sai su bangaren matasan wata tinkanta shigo gidan sai kiga ta dauki karan tsana ta dora ba dama yace uwar ƴaƴan shi ba dama yace matar shi ita dai nufinta ya janye wannan mata ta fita daga cikin al'amarin gida gaba ɗaya sai ita kai wata ta kai har ƴaƴan in so samu ne kai ya saurare su
wato ya manta da su
yanzu ita lokacin ta ne da an yi magana sai ta ce mishi ai waccan ta zama tsohuwa ta bakin nasu da suke cewa ta zama past tense ko old timer duk ƴaƴan mu suna wannan ko kuma saboda tsananin rashin kunya wata zaki ga ta dauki waya ta kira uwar gidan kaman yanda su ma iyayen gidan wasu su zaki ga ta dauki waya ta kira amarya so wannan matsala
wannan meke nan zubar da mutunci ne ko kuwa
yawa zubar da mutunci da rashin sanin ciwon kai da kuma kin ci lokacin ki kina so ki shiga haƙƙin wata
okay to na dauka ita uwar gida tana da lokacin ta a kowane lokaci har sai mutuwa ta raba me yasa za a dinga cewa ta ci lokacin ta ta bar mu wata
to bazan ga ya miki wani abu ko ƴaƴa mu iyaye in kin gani mace ce a ka'ida na adalci idan kika samu dan farko kika yayi kika sani muna biyu malama ai duk kina son su to amma zaki ga da zaran karamin nan wani abu ya faru ya tashi ke uwa kin tashi da gudu kin tarbo shi saboda me saboda shine karami mu mata ba wai kishi dukkan mu muna da kishi amma ki yi la'akari da wannan yanayi na uwa sai ki dan ja wani bi ki dan rintsa ido ki kautar to shi ma in yana da hankali mijin ya san kina daga mishi kafa to shi ma sai ya dinga daga miki kafa a inda kika samu matsala na gazawa na kishi kenan to amma dukkan mu gaba ɗaya mu ukun da iyayen gidan da mazajan da amaran in fa bamu dawo turba tsakiya mun gyara ba to gaskiya wannan kishi zai ci gaba da faruwa
ba ta ganin kaman a ce laifin wayansu wani lokutan kaman laifin uwar gida ne shi ta bada kafa kila ma har mijin ya karo don kila ba wai bukata ce yake da shi ta karin ba wato ta yi sake wurin kula da mijin da sauran saboda haka yanzu an kawo wadda za ta kula da ita kuma ta rufe ta da kishi
a'a akwai sanda kaddara take janyo aure akwai kuma sanda sakaci yake janyo aure abin nufi anan zaki ga gashi dai tabbas duk wani haƙi na shi ta kare amma sai kiga shi kuma yana sha'awan ya kawo wata saboda halitta ce ta Allah haka Allah ya sa musu ba kuma wanda ya isa ya cire musu to kuma akwai sanda mu iyaye mata da mace ta haihu daya biyu sai ta saki jikinta
ba wai ba ta kula da haƙin shi bane, a'a, ta saki jikinta ta yanda duk wani abu da namiji yake sha'awa ya dawo da wahala da gajiya, yana zuwa sai ya tarar da ruwa akan tebur, babu mai tsiyaya mishi wannan ruwa, gashi dai te kwalliyar da tsafta, amma wannan ɗan rashin kulan
kaɗan rairayen nan
da tarairaya sannu da zuwa ta cira lokacin kowa nan ta saurare shi sai ga bai samu.
To ba ta ganin kaman yara ne suka da baibaye ta ga gajiya na aiki an wuni a tsaye a kicin?
To a matsayi na dai zan ce bai kamata ƴaƴa su da baibaye ta ba.
To
wanda in dai har zan yi duk matar ta shekara 10 da miji ta san san da zai zo, ta san san da zai fita, to kamata ya duk wani abin da za ta yi ta tsara mishi lokaci ta yanda da yazo cikin manyan ƴaƴanta in ba su je makaranta ba ranar da ba makaranta, to ta sa wani ya kula da wannan al'amari kaman yanda malamai suke sa monitor ya kula, to sai ta ba ƴaƴa gagama, ita kuma sai ta koma ta kula da mijinta har san da zai fita. To kinga koda ya kawo wata ba zai ga gazawar ta ba, sai dai ya ce ya kawo ne dan yana buƙatan ƙari.
To amma ba da gazawa waɗansu mazan koda yanka jikin mace take ba su ba sa gani kuma mata burge su saboda kila suna ganin akwai mai jaffata a waje mai iya daurin dan kwalin ture ga tsiya da sauransu, ba ta ganin irin waɗannan abubuwan su suke ƙara janyi hankalin mazan zuwa waje din inda ita macen in bata iya ba aka kawo wacce ta fita iyawan za ta fita hayyacinta.
Eh to a gaskiya a koyaushe mace akai mata kishiya tana fita hayyacinta ko da ta iya da kawai wannan abubuwa ko ta iya za ta fita hayyacinta. Abin da yafi zama wa mata alheri musamman iyayen gida zan janyo hankalin su, wannan shine farkon makami, ta kalli wannan yarinya mai tafita shin in kyau ne sai ta mika kuya an fita, idan ko yarinya nan bata fita kyau ba, bata fita iya komai ba a akuruciya ce, to sai ta dauko katan dutse mai matsakancin sanyi ta dora ma zuciyarta. Da ina mai tabbata miki akwai wata karin magana da aka ce tsuman giyar da aka dake uwar gida, to tana nan a rataye wata rana sai an tsula amarya, abin da yafi ya ci doma ba zai fa ba a waye ba,
haka suka ce masu iya magana.
Alhamdulillah.
To bangaren ita kuma amarya wani lokaci za ta zo tun daga gida wanda kila zai iya yiwuwa uwarta uwar gida ce, amma yanzu za ta auri mai mata, sai kaje kuma uwar nan wanda ta san zafin kishi da sauransu, ita kuma ta fara tunzurata da ƴan uwanta cewa fa in ta je fa katta ta kuskura ta zama na biyu, wato su ba sa bora sai dai muwa, a saboda haka kada ta kuskura suna uwar gida ma ya ci gaba da tasiri a cikin gidan nan. Ba kya ganin mu kanmu mata mu muke ƙara an ingiza wannan al'amari na kishi mai tsanani tsakanin ma'auratan nan?
To ai da ma laifin kashi 70 na mata ne, saboda idan aka ce ki kika ki ya zai yiwu, idan miji yace ki wulakanta kika ce ni bazan yi ba, kinga bazai yiwu ba, to gaskiya wannan ma babban matsala ce, ana cin tarnaki da wannan matsala. Kiga yarinya ta shigo ta fitsare kafarta ba ta kallon kowa da mutunci, bata san darajar kowa ba sai mijin da ya kawo ta, to kuskuren da mazaje suke yi shine duk yadda ta iya kallon uwar wani ta wulakanta, a sannu sai kinga cewa shi ma mijin wata rana sai ta wulakanta shi, saboda iyayenta basu bata tarbiyya ba sun nuna mata tazo ta wulakanta na gaba da ita, to ko shi ma wata rana in ta rasa wanda za ta wulakanta dole shi za ta wulakanta. Kinga misali akwai inda akai aure, ina mai tabbatar miki da amaryar ta shigo sai ta nuna ita uwar gida bata iya komai ba, alhalin wannan ita uwar gida tana a shekara 12 mijin ya aure ta ko nonon arziki babu, sai ita uwar gidan ta ce to a wani dalili ne da shan garin kwaki wata da zuwa ta sha ice cream, sai dai dole a daidaita su. Budan bakin amarya sai ta ce mata to ai ke kin wuce lokacin, in takaice miki bayani babban dan wannan baiwa Allah da yake yana da hankali sai je samu wan uban shi ce to ya gaya wa baban shi in fa yayi wasa zai kakkarye wannan mata. Kinga tun daga nan ya fara bata gidan shi, kinga ya mai da gidan shi filin dambe, ita kuma yarinya saboda ba a nuna mata tarbiyya arziki ba ta nemi ta wulakanta uwar wani, to kinga ko ai ba zai yadda ba. To kinga nan bangaren kenan, akwai kuma amaryar da aka kawo ta lafiya lafiya gidan uwar gida, tana ji tana gani yarinya na ta nemi ta mai da ita ya aiki duk wani aiki na gidan nan da na ƴaƴanta na abincin safe karin safe da in suka dawo da rana sai ta ce ita za ta fito ta yi, ai ta san yana da ƴaƴa ta aure shi, me isa bata aure saurayi ba, ta manta da cewa akwai kaddara Allah kowane mutum akwai matar shi. To kinga ire-iren waɗannan abubuwa, kai wata ma mijin za ta mai da shi je kana yi ka sunan miji ne. Kwana-kwanan nan muka samu labarin mace da take zana amaryarta ta kulle gida, gidan gaba ɗaya take kullewa, ta kama ta ta zane ta kuma mijin ba abin da yake iya tofawa an je a dauko ta daga wata ƙasa an kawo ta amana shi ya kasa gudanarwa saboda matar ta fi ƙarfin shi sai jama'a ne suka kawo dauki suke fada a gidajen kafafan yada labarai to ɗan uwanta su ji su zo su kawo dauki to kin ga kenan dai ko ta ina kika duba zaki ga abin akwai babban matsala dukkan mu ukun da mazan da iyayen gidan da amaran sai mun taru mun gyara amma abin duk inda baki zato ya kai haka wata kuma bangaren shi mijin idan ya aure ta sai ya nuna mata yanzu ita ce
yanzu ya aure
wata kila kuna tare ne a irin gidan nan flat da ake 3 bedroom flat wannan yanzu wata matsala da mai gida yake haddasawa yana zaune da ƴan matar shi da ƴan ƴaƴan shi dakuna uku da falo kawai da yara kito aure maimakon ya je ya kama wa ita ma amaryar nata bangaren a'a sai yazo ya kuntata ma uwan mai ita matar tashi sai ya ce ta kwashe kayanta ta mayar da su a wani waje da ita da ƴaƴa su kuntata ana suna shan gwangwanin madara biyu da safe yanzu sai ya koma daya ya ce dukan su haka za su raba to kin ga in ba an samu mai tawakkali da tunani ba to fa ta fara jin haushi dan za ta ga duk wani takura wannan yarinya da aka kawo watan amarya ta sanadinta ne wanda har Hausawa zaki suna cewa ta zo da farar kafa kuma ba farar kafa bane namiji arzikin shi bai kai ya karo mata ba iyayen mu malamai suna fada da yaga ƴan canjin dubu kadan sun zo sai ya je kuma kwaso wata mata ita kuma in ta zo fa ba zama za ta yi ba ita ma za ta fara zazzage nata iyali kafin a ankara sai kiga abubuwa sun cabalbale wa mai gida sai kuma ya hau ganin lefin amarya
daga nan kuma kishi tsakanin matan
sai ya a ita uwar gida tana ganin ai ta sanadinta ne wannan abu ya faru ita kuma amarya tana ganin a an dai dora mata laifin da ba nata ba
kin ga nan gida saboda yawan iyalanta suna cinyewa ana barin ta
yawa to kin ga daga nan duka su biyun dan wannan zata ga ayin abincin aka raba ƴaƴanta ne ke kwashewa ita kuma uwar gida zata ga ai da tazo ne abubuwa suka canza duka su biyun sai su juyo su zama abokan gaba suna fuskantar juna mai gida kuma ya rasa yanda zai yi
daga ƙarshe wani kira zaki ga mata wanda suke tunanin wannan kishi shine mafita menene ya kamata mini
to mafita daya ce duk wanda yayi da kyau ya san yayi da kyau wanda kuma yayi mara kyau dukkan mu iyaye ne musamman mu iyayen gida ba wacce za ta so ta samu ya ta kai ta ta saka ta a halin da ta za ta saka yar wata to in dai haka ne sai ki duba da wannan gwamma a cuce ka duk da dai ba hujja bane ka tsaya kuma ka bude ido ai ta cutan ka amma na wani bangaren irin wannan na rayuwar aure gwammaki mai da hankali ke uwar gida ki dubi ƴaƴanki ki musu tarbiyya su zame miki wata irin katanga ta yanda shi kanshi mijin in aka kira sunanki ko bai raga miki dan Allah ba zai raga miki dan ƴaƴanki sun kai wani matakin da dole ya daga miki kafa su kuma amare su san fa mutumin nan da yayi aure ba sa san shi matukar za su sa shi ya karkata tunda annabi ma yace wanda ya karkata zai tashi a karkace to kamata ya ta nuna mishi soyayya so kuwa shine ka taimaka wa mutum ya tsira a tsakanin shi da ubangiji
wato kauna kenan
yawa to shi kuma miji ya san amana ne dama annabi ya ce ba za su yi adalci ba to amma me ka kwatanta abinda zaka yi wa kanka to kai ma wani su ji tsoron Allah duk abinda za su yi shi iya gurgudan su
tonawar da binta ce mana kenan da mai tsokaci wanda kuma ta yi maganganu masu kyau
masu ma'ana
ta yi tsokaci yanda ya kamata kowanne ta jingina masa ina laifin sa yake ina ne abin nan din
ina za a yi gyara ina za a daga
to kinga tunda ciwon yamace na yamace ne shi sa aka ce to a kawo ta ita mata ya tofa albarkacin bakin ta akan mata din so wannan ce ta sa muka ce to bari shi kuma masu ta bakin binta wai masu hadawar su maza bari mu je ga mai fashion baki mu je an ce maza wai su suke hadawa
sai ku hakura
sai mu je ga Assalamu alaikum Malam Abu Abubakar Doctor
Assalamu alaikum
alaikum assalam barkanmu da wannan lokaci
barka da
dai mana fatan alheri da mu gaba ɗaya da masu saurare
kamar
mu da wannan topic ne zaki haka
ai fakan tun makon da ya gabata muka faro shi an fafata
an fafata sosai kan na bi maganganu
to shine sai muka ce to bari mu nemo ka kai ma mai fashion baki akan al'amuran yau da kullum musamman abin da suka shafi matasa da zamantakewa yau da kullum shin ina kake ganin wannan matsala take maganar uwar gida da amarya da maganan kishin da ke tsakanin su da wanda yake tara sai ya ajiye din duk gaba daya me zaka ce in ka tattara mana
to da farko dai ina so mutane su fahimta cewa kishi dabi'a ce da Allah ya riga ya halicci dan adam da shi ba wai mutum ba har ma dabbobi Allah ya riga ya halicci wannan a zuciyar mu kuma ita irin wannan din an ce abu da dabi'a ne ba kawar da shi ake yi ba sai dai ya za ta kai manejin din sa duk wanda yake tunanin zai aure yana da mata biyu ga uwar gida ga amarya yace wai uwar gida ba za ta yi shi ba ko kuma amarya ba za ta yi ba wannan kalmar nan ba za ta yi ba to kuskure ne kuma zai bata gidansa zai kuma cuci kai daga cikin shi dabi'a ce da Allah ya halitta a jiki sai dai ya za ka yi kai a matsayin ka na namiji da ka hada su su biye ya za ka yi manejin nasu sannan ke a matsayin ki na mace ya za ki fuskanci cewa kina da kifi a dabi'a ya za ki manejin ɗinka da ki cutar da ɗan uwar ki ba ba ki kuma cutar da shi mijin ki ba
haka
uwar gida mu lura wannan abubuwan hatta akan dabbobi din yana faruwa
don mu
ga mutum din da muke tattaunawa akan shi ita uwar gida ita ce da mijinta wataƙila tun farko sun yi aure da suke auren nan tun da maybe ba shi da komai ya zo ya ɗan yi arziki ko kuma tun yana kucakinsa bai kwanci a rayuwar take ba ita ma tana kucakarta suka tashi suka girma ta fahimce shi ya fahimce ta ta san shi ya san ta suka san komai na al'amuran aure sannan tana kallo wataƙila arzikinta ya ɗabbaka har ya zo yana tunanin bari ya ƙaro aure saboda shi ƙarin aure wani abu ne da sai in kana da arziki wato ka ƙara fiye da arzikin da kake da shi kake tunanin aure to da haka sai take ganin gidan nan fanaka ne me gidan nan naka ne yanzu idan an kawo wata kaga ba kuwa ce na farko za ta kwace mata burki na biyu za ta kwace mata fada na uku za ta kwace mata dukiya na hudu za ta wado ta dominating din wajen da take da shi in da dakunan da take a cikin gidan naka ne ita kare
to yanzu ya rabu da bai da bai ta bakin bature
gobe zai je ido da jaka ko ido da leda in ya dawo daga unguwa ko aiki ko kasuwa yanzu fa ledan nan abun da yake kawo mata shi da za a sake rabawa
wani zuban ma har ya isa ta hanya ya kai wani waje ya ki kaiwa wani waje
anyi bayawa
ke ba to dole ita uwar gida abun da take shi ne defense game ina
kare kai
suke kallon ball ko suke
wasan kare kai
ya ake yi wasanni za su fahimta kariya take
eh wasan kare kai
da uwar gida za ta nuna da kishi kare kanta take yi ko take yi ba ta bukatar ta ce wai za ta kwaci matsayinta a wajen miji dama can tana da matsayinta
karewa take
abinda take yi tana kare kanta ne kar a kwace mata wajenta kar a kwace mata matsayinta kar kuma a cuci mijinta so da haka uwar gida miji mu ba za sai mun kalli uwar gida da wannan cewa duk abinda take yi fa tana yi ne tsakaninta da Allah don ta kare kanta ba wai haushi nan mu take ji dan za mu kara aure ba ba kuma ba ta so bane matsayinta take kayewa sai dai wasu akan samu dama abin da ake cewa outliers wasu abin da ake yawa in zafi ke da zai je cutar da miji ne cutar da yan uwan sai cutar da ƴaƴan da
eh
dole a lura
to
ita amarya da za ta zo ai kai namiji da bi a ce Allah isa maka kai ma akan ka na san aure na karin aure saboda kowa da ka gani akwai halitta akwai abin da ake cewa hormone
testosterone
wanda yake sa namiji ya zama namiji wanda a cikin maza din kowa yadda Allah ya halitta mai da gurgurdan sai da bambanci na wani ya fi na wani yawa wanda yake da irin wannan da yawa sai je yana bukatar ya kara aure wanda kwa bai da shi zaka ga duk arzikinka zai ce maka bare
kana nan da ɗaya kamar idan Vespa
kisa da kallon mutane ne ga wani namiji gaban kasa matarsa daya amma wani yana nan
yana gadi
kalma sai gaji da mata hudu haka Allah yayi
to fa
akwai kuma talakawan da yawa matan su guda daya akwai wanda suke biyu wasu uku so abun ba wai kudi bane
ya danganta
in Allah isa maka wannan sai ka ji kana bukatar auren to idan ka zo kai auren ita fa wanda za ta zo a yanzu tunda mu al'adar mu ta yi dangi addinin mu ya yi dangi ita kuma fitan da za ta zo wani gida ne da akwai wata a wajen tunda da akwai wata a wajen zo da shirin ta ya za a yi
mara
kanta ya za a yi in ta zo ta cimma nasara ya za a yi in ta zo ta goma
ita kuma wannan za ta kare kambinta
ya fi kallanta ya farin dole a dinga samun matsaloli saboda ita duk abin da za ta yi za ta zo da kulliyar ta sabuwa ba irin wanda uwar gida take ba, wata irin uwar gida ke tsoro sun ji mata
ko ta kwalliya sai a ga ya ne
yikin wa ko ta kuma ba ta san
to abad mun gode saboda lokaci dole mu ci burki
laifin dadi karewa ne ya dauko magana zur
waye ce kila shekaru sun cin babban gida
ina da tambaya sai na hakura da tambaya kawai
Allah ya sa mu dace to yanzu kan duka duka anan zamu sallama amma da
Hafsat Maina Muhammad
Daniel Brown da bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Linus ni Usman Ahmad dake cewa mu zama lafiya daga nan sashi Hassan Murya Amurka Washington DC
yau da